Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana akan mitoci 16-25 da kuma 60. Masu rarren mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a tashar VOA Africa 102.5, sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da normal da kuma niyya. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Bayan labaran duniya, sahabi Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagarin na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a barkanku da hantsi, Aliyu Musa. A lalace ana kiyasin cewa mutane kamar 60 suka rasa rayukansu a sanadin rushewar ginin wata coci a garin Uyo da ke kudancin Najeriya a jiya Asabar. Kamfanin dillancin labaran AP ya ruwaito wani daga cikin mutanen da suka kai doki a wurin, yana cewa da kyar idan yawan mutanen da suka mutu ba su karu ba. Ita dai wannan cocin mai suna Renus Bible Church an ce ba a ma kammala aikin gina ta ba. Akwai manyan mutane da dama cikin cocin lokacin da wannan al'amari ya faru, ciki har da shi gwamnan jihar ta Akwa Ibom Odun Emmanuel, wanda ya tsira ba tare da ya samu wani rauni ba. Wani kakakin gwamnatin ta jihar Akwa Ibom din ya ce gwamnati za ta gudanar da cikakken bincike akan wannan al'amarin. A ƙasar Kenya kuma mutane aƙalla 30 ne suka rasu a sanadin wani hatsari inda wata mota jigilar man fetur ta je ta ci karo da motoci da dama akan wata babbar hanya, a cewar ƙungiyar bada agaji ta Red Cross ta can Kenya din. Shi kuma wannan hatsarin ya faru ne kan ita wannan hanya da ke sashen yamma maso tsakiyar ƙasar, a kan hanyar da ke tsakanin birnin Nairobi da Naivasha. Jaridar Daily Nation ta ce akwai alamar cewa motar ɗaukar man ta kucewa direban ta ne, abin da ya sa je ta aukawa kan wasu motoci. Muwachi Pius Muwachi, mai magana da yawun hukumar kai agaji ta Kenya, ya ce motoci kamar 11 ne suka kone kurmus a cikin wannan hatsari. Ƙungiyar haɗin kan tarayyar ƙasashen Afirka tana kira akan shugaban ƙasar Gambia Yahaya Jammeh ya shirya miƙa ragaman mulki ga mutumin da ya kada shi zaɓe, kamar da yadda ya alƙawarin zai yi lokacin da ya faɗi ɗin. Shugabar ƙungiyar ta AU Nkosazana Dlamini Zuma, wacce ta yi wannan kiran, ta ce suna son ganin shugaban Gambia ɗin ya hanzarta miƙa ragamar a cikin kwanciyar hankali da lumana ga hannun mutumin da ya galaba a kansa, wato Adama Barrow. Tunan ɗaya ga watan Disamba da Jami ya amsa cewa lallai kamar an kada shi a zaben, amma kuma sai ga shi shekaran jiya Juma'a ya dawo yana cewa jami'an zaɓe sun gano wasu kurakurai da aka yi a cikin zaɓen, saboda haka ya janye ba da kan da yi na cewa zai miƙa mulki ga hannun shi Barrow ɗin. To, kan haka ne ita Ms. Dlamini Zuma ɗin take cewa wato ƙin amsar sakamakon zaɓen da shi Jami ya yi san baya bisa ƙa'ida, tunda ya riga ya amsa sakamakon tun daga farko. Jami da ya share shekaru 22 yana mulkin Gambia. A wani bangare na Afirka kuma, babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya taya sabon zababben shugaban ƙasar Ghana Nana Akufo-Addo murnar zaben da aka yi mishi, wanda shi ma aka kammala shi. Hakuma sakataren na Majalisar Ɗinkin Duniya ya jinjina shugaban mai barin gado John Dramani Mahama saboda muhimmiyar rawar da ya taka wajen rage zaman ɗarɗar da ya biyo bayan zaben. Ita ma majalisar, wato ma'aikatar harkokin wajen Amurka kai, ta aika irin wannan saƙon na taya murna ga Ghana da kuma al'ummata saboda kammala zaɓen da aka yi lami lafiya. Mark Toner, mataimakin kakakin ita ma'aikatar harkokin wajen ta Amurka, ya ce Amurka tana yabawa da mutunta ƙuri'ar mutanen Ghana da shi shugaba Mahama ya yi. Mahama dai ya faɗi ne yayin da yake neman wa'adi na biyu na mulki. Shi kuma wanda ya galaba a kansa, wato Addo na jam'iyyar NPP, ya yi amfani ne da matsalolin tattalin arzikin ƙasar wajen gudanar da kamfen ɗinsa, inda ya ta ɗora laifin a kan shi Mahama da jam'iyyarsa ta NDC. Addo dai ya taɓa zama minista harkokin wajen Ghana da kuma zama attorney general nata, sannan sau biyu yana tsaya irin wannan zaɓen na shugaban ƙasa ana kada shi. To, muna ba ku labarin duniya daga sashen Hausa murya Amurka a Washington. Wani sabon suna ya bayyana a jerin sunayen mutanen da ake takawa, wanda ake jin watakila ɗayansu zai zama sabon sakataren harkokin waje a gwamnatin shugaba mai jiran gado Donald Trump. Na baya-bayan nan, sunansa ya ɓulla shi ne Rex Tillerson, wato shugaban kamfanin man fetur na Exxon Mobil, wanda jiya kafofin watsa labaran Amurka suka wuni suna cewa watakila ana dabda a bayyana shi a matsayin wanda za a bi wannan mukami. Sai dai har yanzu mukarraban Trump din ba su tabbatar da cewa alƙalin ya riga bushe kan baiwa shi tilasan kujerar ba, suka ce amma za a ba da sanarwar a hukumance sai makon gobe ko da ma an yi sauri kenan. Yanzu dai shi tilasan yana bin bayan mutane irin su Mitt Romney, tsohon ɗan takarar shugaban ƙasa a zaben shekarar 2012, a jerin gwanin mutane da aka yi ta kawo sunayensu a bisa zaton cewa ɗayansu za a bai wannan muƙami. To amma shi kan tsohon magajin garin New York Rudy Giuliani tun ya janye kansa da sunansa daga masu kwaɗayin wannan kujerar, ya ce a kai kasuwa. Sai dai kuma akwai masu ganin cewa shi wannan sabon wato tilasin ɗin da aka kawo sunansa a yanzu yana da alaƙa da ta ƙuda-ƙuda ƙasar Rasha da kuma musamman shugabanta Vladimir Putin, abinda zai iya janyo cece-kuce idan an zo wajen tabbatar da shi a gaban majalisar dokoki inda har an ba shi mukamin. Rahotanni daga ƙasar Yamal sun ce aƙalla mutane 50 suka mutu a sanadin harin da wani ɗan ƙunar baƙin wake ya kai a bakin ƙofar barkin soja da ke garin Aden. Jami'ai sun ce ɗan ƙunar baƙin waken ya zo ya tarwatsa kansa ne yayin da yake tsakanin ɗaruruwan sojojin da suka taru suna karɓar albashi. Ko bayan waɗanda suka rasa rayukan nasu a farmakin da ƙungiyar ISIS ta ɗauki alhakin kaiwa, har ila yau wasu 70 sun samu raunuka. A ƙarshe a ƙasar Turkiya ma an ce an mutu kuma an ji rauni lokacin da wasu manyan fashe-fashe suka tashi a cikin babban filin wasan ƙwallon na birnin Istanbul. Kuma hukumomi sun ce hare-hare biyu, ɗaya daga cikin wata mota na biyun kuma na ƙunar baƙin wake, an kawo su ne domin auna ma'aikatan tsaro, kuma an kawo su ne kamar sa'o'i biyu bayan da aka kammala ƙwallon da aka yi a cikin wannan stadium. Ministan harkokin cikin gida na Turkiya Suleiman Solo ya ce jimillar mutane 29 suka mutu, wasu 166 suka jikkata.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraronmu sai a gyara zama, ga sahaba Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin Nagar na Kowa.
Nagari na Kowa. Jama'a masu sauraronmu, assalamu alaikum, da fatan kuna hantsi lafiya. Ranar 19 ga watan Nuwamban kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin mai da hankali kan magewaya. Shekaru biyu ko zuwa uku da suka gabata mun kawo muku rahoton da wata ƙungiya ta gabatar kan yadda matsalar rashin magewayi a makarantu suka mai da ilimin ɗiyama ta baya ƙwarai da gaske a duk faɗin Najeriya, musamman ma a arewacin ƙasar. Albarkacin bikin na bana da aka yi makonni uku da suka wuce, wakilin sashin Hausa Lawal Sani Kona ya ce wannan matsala tana nan, kamar yadda ya gani a wata makaranta, kuma za ku ji a cikin wannan rahoto da ya aiko mana.
Keɓaɓɓen makewayi ga ɗalibai mata yana da alaƙa da walwalarsu da kuma begen zamewarsu a haraban makaranta. Na ziyarci makarantar firamare na Nya Musala da ke garin Jalingo, mai ɗalibai fiye da 800. Shugaban makarantar Malama Jummai Dauda ta ƙoƙa bisa bukata da ke akwai na ƙarawa makarantar makewayi.
Kuna da wurin zagayawa na ɗalibai kuwa?
Muna da shi amma don Allah lata, an cire kofuna. School ta gina amma an cire kofofi, sun zamana dai suna nan rampart haka kawai. Sannan wanda suka cire kofofin kuma community area and community su suka lalata wurare. Wurin yayi dotti, kowaye su community suna zaga a bayan gidan, su lalata wurare. To wata student ba za ta shiga ta wani bukata a ciki ba. Kaga wurin ya zama shirme. Sannan wurin da aka mai dan hasken kuma aka ce na malamai.
So yanzu babu wadatattun wurin zagaya kenan?
A babu. Domin babu wadataccen wurin da za a zaga, babu ko irari ya lalace. Saboda kamar muna roƙon gwamnati in har za su samu su yi mana kaman da suka yi malamai mata da maza, su yi wa yara ma students haka, a rufe a sa musu komai da kofofi.
Malam Sanusi Guda na kwalejin ilimi mai bada takardar shaidan digiri da ke Zin ya yi bayani bisa muhimmancin inganta makewayi ga ɗalibai musamman ɗiya mata.
A koda yaushe mutum zai iya bukatan wajen zagayawa, sannan idan wajen zagayawa ba kyau, gaskiya yana kawo masaloli da yawa ma musamman ga mata 'yan makaranta, don suna da kunya da zai hana su idan sun bukaci wajen zagayawa babu gaskiya yana zamanto abu ne mai illa sosai a wajen su. Amma fi yawancin lokuta za a gina wajen zagayawan amma ba a amfani da shi yadda ya kamata. A wasu lokuta ma turan da aka gina irin wayannan dakunan har ya kasance lokacin da za a yi ruce ba za a samu mutane da suke lura da wajen ba. Wannan kuma da illa hakika, don mun sani cewa mace tana son sirri, sannan kuma tana so ta kiyaye kanta daga samun wasu shututtuka wajen zagayawa. Wannan shi ne ke cikin zukatansu kowane lokaci, kuma kowa ina suke. Wa'insu ma don wannan dalilin suna iya zama ba tare da sun zagaya ba na awanni, na sa'o'i da yawa. Don idan wajen ba kyau suna kyamatan wurin, ba za su iya zuwa su zagaya ba. Gaskiyar maganan kenan.
To in ba su zagaya ba suna cikin matsi, wato duk abin da ake koyarwa
ba za su fahimci abin da ake koyarwa ba. Don wayannan abubuwan ya zama abu tilasai wanda ya kamata dan Adam ya yi shi a lokacin da ya kamata ya yi shi. Kuma
samun da ilimi ga ƴaƴa mata yana da muhimmanci saboda rawa da suke takawa a iyali. Masana na ganin kamata ya yi a kawar da duk ababe da ka iya kore su daga makarantu, musamman ma rashin ingantaccen makewayi. Lawal Sani Kona, muryar Amurka daga Jalingo.
Kungiyoyi masu zaman kansu suna ci gaba da bada gudummawa wajen kawo ci gaban ilimi musamman na ɗiya mata. A jihar Kaduna, karamar hukumar Sabon Gari ta samu irin wannan tagomashin kamar yadda babban sakataren ilimi na karamar hukumar Malam Muktar Sa'idu yayi wakilin sashen Hausa Iliya Kure ƙarin bayani.
Ilimi ya ƴa mata yana ci gaba a karamar hukumar da fito kamar Sabon Gari. Ina shaidar maka muna da organization da suka shirya, suna nan suna yi. Misali Teaching Hospital na Zaria, an kawo suna da organization na doctors wanda suke shiga ƙauyuka domin ilmantarwa. Na tabbatar ma bai wuce sati biyu ba yaran nan sun zo sun displaying wani abu bisa ga ilmantarwa da suka samu. Ya nuna shugaban karamar hukuma da wannan abu ya sa su ya ce tabbas duk gudunmuwan da suke nema ya su wajen shi, kuma muna ganin ci gaban su. Sun zaɓi yara ne kuma ƙauyaku, remote ƙauyaku suka zaɓa, suka fito da yaran nan bisa abubuwan da yaran suka yi. Mu ma manya da muka je wajen mun ilmanta. So don haka karamar hukumar Sabon Gari ana samun ci gaba ba kaɗan ba. Kuma yanzu har matan aure sun shigo a primaries, waɗanda da suna ganin sun basi ba, yanzu sun gane amfanin shi, sun shigo. Yanzu da za ka shiga community kamar na Cikaji, na shiga last week, na ɗauka na ce waɗannan malamai ne ko menene, aka ce ai matan aure ne. Yanzu suka gane ilmantin wannan ilimin da suke na ƴan mata, yanzu sun shigo suna karatu. So sai godiya domin wannan abin yana ƙaruwa sosai, kuma muna ganin cigaban shi. Akwai cigaba kwarai da gaske.
Gwamnatin jihar Sokoto ta ce kashi 60 cikin 100 na malaman makarantu da suke jihar ba su da kwarewa. Wakiliyar sashen Hausa Maryam Atu Muhammad ta tattauna da shugaban kwamitin matakin gaggawa ta fuskar ilimi da gwamnatin jihar ta kafa, wato Farfesa Riskuwa Arabu Shehu, kan wannan batu.
Abin da ke faruwa da muka fara aiki, mun dibi cewa akwai bukatar a dibi matsalolin da ke haddaban ilimi a jihar Sokoto. Ɗaya daga ciki shi ne malaman da ke koyarwa a duka makarantu. A makarantun da muke da na primary, wanda ya kira basic, nan ne muka gane cewa akwai malamai da dama waɗanda ba su da takardar shaida ta cewa su ƙwararrun malamai ne. Suna da wasu takardu, amma dai abinda dokar ƙasa ta ce, ƙasa ga takardar ƙwarewa ka koyar a wannan matsayi ita ce ta NCE, wanda wasunsu suna da takardu na sakandare, wasu ma suna da diploma, wasu ma babban diploma, wasu ma za ka isko kila suna da degree, amma dai ba su da takardar shaida cewa su ƙwararrun malamai ne. To muka gano cewa idan har mutum zai koyar da abu, akwai matakan da ya kamata a ce shi kai ne an koya mai, waɗanda za su ƙarfafa yadda zai koyarsuwa. muna nan mun tantance kuma muna ci gaba da ƙara tantance su tare da ma'aikatar ilimi da sauran ma'aikatan ne da ke da haƙƙi. Abinda muke so cewa waɗanda ya kamata a sa su je su yi wannan karatun su ƙara gogewa, za a sa su su je, gwamnati za ta biya su yi. Waɗanda kuma muna ganin ma shaidar takardunsu ma ta yi ƙasa ƙware, to a janye su ma a kai su wani wuri a kawo waɗanda su suna da takardar, domin ba ka ƙarfafa ilimi ba tare da samun ƙwararrun malamai ba.
To da shike an gano waɗannan malaman da kan harkar malanta ba, to waye zai murje kudin waɗannan idan kuka jaye su daga makaranta?
Ai, a halin da ake ciki akwai da dama waɗanda na zaune ba su da aiki kuma suna da takardun ƙwarewar, kuma su kiyansu da suka aiki a ba mun ce a janye su ne gaba ɗaya, ba dukansu kashi 60% bane za a ce gaba ɗaya a janye su, saboda muna da tsari na cewa wasu daga cikin su za a biya su je su yi karatu, wasu kila NCE za su je su yi na zuwa karatu na dindindin, wasu kuma kila ta NCE ko kuma diploma na harkan koyarwa ta bangaren wannan makarantar da ake kira NTI. Wasu kuma daga cikinsu za mu shi tsari wanda jami'ar Usman Danfodio da jami'ar ta jiha ta Sokoto da makarantar koyarwa ta Shehu Shagari za su haɗa ƙarfi su fito da su ma wani program wanda zai sa su samu ƙwarewa kan koyarwa. To a ran da yanzu muna nan duk muna wannan kididdigar.
To da shike yanzu ana neman cewa malaman ku su rega harkan malanta, to yaya kayayyakin aiki musamman ta fannin kimiyya, kuna da ku kayayyaki isassu?
A gaskiya ba cikakken kayayyaki a duka makarantun ne, wasu suna da wasu ba su da, wasu na da isassu ko kusa da isassu zance. Abinda muke yanzu domin mu tabbatar da matsaloli a koci, shi ya sa muka hito da tsari na cewa duk makarantar da ke jihar nan za mu je za a diba ta ɗaya bayan ɗaya, abin da ya ci kamfi dangane da ɗalibai, malamai, dokokin aiki da yadda ake yin aikin, wurin zama na ɗalibai da azuzuwa da wurin kwana, abin da ya shafi wurin malamai na ofisoshi da kuma wurin zamansu, duk dai abin da ya shafi makaranta wanda ya kamata a ce an tanada, mu gano me akwai ƙasa, ina matsala take, yaya gibi yake, nawa ya kamata gwamnati ta tanadi domin ta cike wannan gibi, wani lokaci za a diba a yi, waɗanne ne a dole maza-maza a yi, waɗanne ne kuma sai kila nan da ɗan watanni ko shekara guda haka.
To wani irin kira za ka yi wa su waɗannan malaman da ba su ƙware ba, kamun ma ku tantance su wani irin matakai ya kamata su ɗauka mu kai su?
Kiran da nake musu shine su ba da goyon baya a taimaka domin a ƙarfafa su. Gwamnati shirye take ta yi wannan taimakon, kuma ba wanda ake son ya rasa aikin shi, kuma ba ma tunani a ce wai za a sallame su aiki, ya ra'ayin mu taimaka musu su ƙarfafa, shi ya abin da ake kokari so su, muna fatar kuma za su ƙarin bayani. Shine muna kira ga kowa da kowa, domin harkar ilimi na kowa ne, ƴaƴanmu ne da jikokinmu da muke son mu tabbata cewa zuwa gaba su ma sun samu rayuwa mai inganci, saboda haka kowa ya kamata ya shigo cikin wannan tsarin, shi ba da gudunmuwar da ya kamata.
Daga nan na sadu da shugaban kungiyar malamai ta jihar Sokoto, wato NUT, Chairman Chika Maidama Alkalawa, wanda ya yi mana ƙarin bayani ko haske game da matsalar.
Sunana Chika Maidama Alkalawa. To gaskiya wannan rahoto da kisa mu gaskiya ba gaskiya bane. A cika kashi 60 ban da hana a ce kashi 60 sun cancanta ba sai kashi 40 sai ba sun tada ba. Ba ba 60 ba. A kasa dai mashi yawan malaman jihar Sokoto sun cancanta zama malamai. Karigan ne abujin shabba na tabbatar da haka. Don haka kun da rahoto ina tabbatar da ni sun ka dogara garin shi ba da wani bayani. Da wani wani rahoto cewa kashi 60 ba su cancanta ba. Ba gaskiya bane.
To ranka ne da irin matakai ne ya kamata a dauka domin a samu cancantar malamai da suka dace da za su koyar da diya a jihar Sokoto?
A ga hanyoyin da ka da abisa da yawa ce. Kan farko malaman da ma an nan suna ko zama wai mun yi ba a tura su ko su yi kaza da su kara training su kara kusa kusa ne da zai zama su cancanta malaman. Duk wani ilimi na malami a babu shi akwai jami'o'i, akwai kudin ilimi, akwai wasu outreach training programs wanda ake misali kaje wasu colleges misali education. Kaga ko ana asa su, ai in zai da su, sai ka so din zai kawo zabacin chapter 2. This is the only way, is the best way to code actually ita da zabacin chapter 2 malamai. Ko da aka yadda zaka wata.
To kana sane da cewa Professor Iskuwa Shehu Ardo shine ya chairman na dokar ta bace a wannan harkar taku ta harkan ilimi da jihar Sokoto.
Na ko sani ko ni kana member ne shi.
To baka gamsu da binciken da suka yi suka gano haka din ba?
To da shine ne ga miki cewa da dai a mun arji a ga mun cewa akalla kashi 60 sun cancanta kashi abin da ba su ci ba.
To dangane da yadda muka yi hira da shi Professor Iskuwa Shehu, abin da yake cewa yawancin malaman da ba su cancanta ba cewa to za a maida su wansu ma'aikatin ne, sauran wansu a maida su makaranta da dai sauransu. Yaya ka gamsu da haka nan?
Eh, na gamsu da haka nan kwarai. Abinda an magana, abinda ake magana ne yanzu ce gane.
Eh,
waɗanda aka ga cewa suna iya dauka horo na malamai a basu na wasu malamai, waɗanda kuma an yi kansu da dauka horo su wasu malamai, sai aka so ta wata ma'aikata ta yi da su waɗanda ne ne duk Allah.
To shi kenan, ko akwai wani ƙarin bayani da kake so mai saurare ya sani?
Abinda ƙarin bayani ɗaya kuma shine ina kira gwamnati ta kanta ka gaggawa ta bada horo ga su na malamai da su ta bani dole su zama ba a samu wai a samu
Maryam Ato Muhammad, Muryan Amurka daga birnin Kebbi, Nigeria.
A yunkurinta na farfaro da harkar ilimi a jihar Niger, gwamnatin jihar ta ayyana kashe naira miliyan 300,000 domin inganta makarantu 9. Kamar yadda za ku cikin wannan rahoton da Mustafa Nasir Bazari ya aiko mana.
Wannan mataki dai yana zuwa ne a daidai lokacin da bangaren ilimin ke matukar bukatar kulawa ta musamman a yankin arewacin Najeriya. Makarantun da gwamnatin jihar Niger za ta gyara dai sun hada da kwalejojin kimiyya na mata da kuma makarantun jekaka dawo. Hajiya Fatima Madugu ita ce kwamishiniyar ma'aikatar ilimi a jihar Niger.
Makarantun tara nan kuma da muka ware za mu kashe wurin kuɗi biliyan 3 da zai gyara makarantun nan inda ya kamata da yara za su zauna su ma su ji daɗi, malamai su ma su ji daɗi.
Wane irin gyara ne za a yi a wannan makarantun?
Gyaran da za a yi a wannan makarantun gyara ne mai ɗimbin yawa. Za a katange makarantun, ajujuwan da yaran suke a sandara su duka za a kwakware su a gyagyara su, wurin kwanciyar yaran za a gyagyara su, wurin da suke cin abincin da muke ce madani hall duka za a gyagyara su, makarantun gaba ɗaya ne za a gyara ba inda za a bari. Ƙarin bayani kuma duk da gidan malamai, don in malami bai samu wuri mai kyau ya kwanta ba ta yaya zai samu ƙwazon yin koyarwa, kaga wannan bai cancanta ba. Saboda haka wannan gwamnati ta ba da umarni duka gidan malamai da aka capturing za a yi gyara, duk a gyara gidan malamai.
Daga bisani dai na ziyarci wasu daga cikin waɗannan makarantu da ake yi ma wannan kwaskwarima, har ma na zanta da wasu shugabannin makarantun. Da farko dai ga Hajiya Safiya Jibril, shugaban kwalejin ƴan mata da ke Kwantagora.
Wallahi fa idan ka dudduba ko ina, ko ina yanzu pes alhamdulillah.
To ya butun kayan aiki fa an saka?
Eh to ka san yanzu ba a gama ayyukan ba, amma dai wallahi kowane lokaci suna bugo mani insha Allah rabu ga munan zuwa.
So da yawa wasu suna tsokaci a maimakon a maida hankali wurin gyaran azuzuwa da sauransu, kukan ku malaman nan ya kamata a ce an baku kulawa ta musamman. Me zaki ce akan wannan
malami? Shi ma dole a taimaka mishi, dan dole ya samu makwanci mai kyau yadda zai zauna ya nakalci fannin da yake so ya koyar, ya zo ya koyar ma da yara.
Ita ma dai Malama Balkiso Ahmad, shugabar makarantar sakandaren gwamnati da ke garin Tagina, ta bayyana cewa
to lallai muna godiya ga gwamnatin jiha da ta tosaya mana ta saka mu cikin wannan gyara na makarantu, saboda mun samu iska da ya zo ya taba mana gyara mai yawa. Kusan dukka azuzuwa da wurin kwana yara da ofisoshi na malamai ba inda bai tabu ba a tsugunan muke tun me da wannan abu ya faru. Yanzu tun da gwamnati ta ji koke-koken mu har ta shigo da mu cikin gyara, lallai muna murna kuma mun gode sosai da saka mu a cikin wannan gyara. Zai yi mana tasiri sosai wajen haɓaka ilimin wannan makarantar.
Yanzu wannan makarantar taki kina da isassun malamai?
Babu su kan. Yanda take da girmanta da tsuhanta duk malaman mathematics da English aroma muke yi, ba mu da permanent staff na wa'annan subject. In ka duba sciences suma sai muna amfani da corpus da PTA staff wanda suke biya suna yi, amma ainihin malamai na gwamnati babu su isassu.
Yanzu malamai nawa kike da su nan ainihin na gwamnati?
18, 3 suna course, sauran 15 a ƙasa.
Malama Aisha Aliyu ita ce shugabar makarantar kimiyya ta ‘yan mata mai suna Maryam Babangida Girls Science College da ke Minna. Ta ce sun yi farin ciki da gyaran, amma kuma suna matuƙar buƙatar na'urorin zamani a makarantar.
A kawo muna na'urori waɗanda suke na zamani, ba irin na da da ake amfani da su ba. A yi ƙoƙari a kawo mana waɗannan na'urori wanda zai taimake ‘ya’yanmu su gane kan cewa idan aka haɗa wannan da wannan ga yanda wancan zai zamanto, ko kuma a kawo mana su skeletons, human skeletons wanda yake latest human skeletons wanda yara za su iya gane waɗannan jikin mutum daga waɗannan ƙasusuwa ɗin. Na'urori dai na zamani abinda muke so gwamnati su duba mana kenan, ko kuma wajen kwanan ‘ya’yanmu ma waɗannan bunks, abinda ake kira bunks, wato gado kenan mai haye biyu. To muna son su ma andan za gwamnati za su taimake mu, sai su kama yaran nan shi ma wanda yake na zamani.
To amma me masana ilimin ke cewa akan wannan mataki na gwamnatin jihar Niger? Alhaji Adamu Erana mai sharhi ne akan harkokin ilimi a Najeriya.
Dukkan su suna da muhimmanci domin makarantun dama suna nan wa'annan ake gyara su. Yaro shi ma in ya ga wurin gyara, amin ya ga makaranta mai kyau, yana ƙara masa. Malamin da ke koyarwa ma in ya gan shi a makarantar da ya dace, komai na da kyau, abubuwan da yake buƙata na wannan koyarwan suna nan, yana ƙara hazaƙa.
Amma wasu na ganin tsabar kuɗin nan da aka ce za a kashe wurin gyaran makarantun nan kamar sun yawa, me za ka ce game da wannan?
To makarantun da za a gyara ina so ka fahimta, yanzu abin da ake saya, kai kanka tumatir in ka je saya ba ma mai sayar da tumatir sai ya ce maka dola ta ƙara kuɗi ba. Me ya haɗa shi da maganar dola shi da ya noma?
Wato kun dai gamsu da
yawanci abubuwan da ake saya kuɗaɗensu sun ɗaga, saboda haka duka abubuwan da gwamnati za ta yi, tunda ba za ta yi da kanta ba, ba direct labor take yi ba, kwangila take bada. In ko za ta bada kwangila, kaga ko ai dole wanda zai yi kwangilan nan an ba shi ne don ya samu wani abu. To kuma makarantun guda nawa ne in ka lura da? Ai suna da ɗan dama ko?
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Minna a Najeriya.
Masu aro da wannan, Allah ya kawo mu ƙarshen shirin na gari na kowa a wannan mako, sai kuma makon sama da yaddarsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin dukkan wakilanmu da aka ji da kuma Chubahiro Dodone da Solomon Abu waɗanda suka daidai da sautin shirin, a nan ni Sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe.
Kafin mu karkare shirin ga takaitattun labaran duniya.
To a lalaciyance kamar mutane 60 suka rasa rayukansu a sanadin rushewar ginin wata coci a garin Uyo da ke kudancin Najeriya a jiya Asabar. Kamfanin dillancin labaran Associated Press ya ruwaito wani daga cikin mutanen da suka kai agaji a wurin, yana cewa da kyar idan yawan mutanen da suka rasa rayukan nasu ba su ƙaru ba. Ita dai wannan cocin an ce ba ma kammala gina ta ba, kuma akwai manyan mutane da dama cikin wurin lokacin da abin ya faru, ciki har da gwamnan jihar ta Akwa Ibom Udom Emmanuel, amma an ce ya tsira ba tare da ya samu wani rauni ba. Mutane aƙalla 30 suka halaka sanadin wani hatsari da ya auku a ƙasar Kenya, inda wata motar jigilar man fetur ta ci karo da motoci da yawa a kan wata babbar hanya a cewar ƙungiyar ba da agaji ta Red Cross da ke can Kenya. Wani hatsari ya faru ne akan ita wani hanyar da ke tsakanin Nairobi da Naivasha, kuma jaridar Daily Nation ta ce akwai alamar motar ɗaukar man takuciyar direban ta ne abin da ya sa ta je ta ɗauka wasu motoci. Ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka kuma tana son shugaban ƙasar Gambia Yahaya Jammeh ya shirya miƙa ragaman mulki ga mutumin da ya kada shi, kamar dai yadda alƙawarin cewa zai shugabar ƙungiyar Nkosi Zana da Lamini Zuma ce ta yi wannan kiran, cewa ya sauri ya ba da wannan ragama ɗin ga Adamu Baro wanda ya kada shi ɗin.
Masu sauraron mu, anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can da al'asar idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokan aiki da duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri, ni Sarfi Hashin Gumel ke cewa ku huta lafiya.